نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا لاربا وندا يوم رجب yana da kwana 12442 hijriya kuma yau muna 24 ga watan 2021 miladiya a wannan karatu na masallacin tarayyam dake unguwar Fage a cikin birnin Kano Najeriya na muktasar Sira wanda muke karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbansa muna cikin kissar sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi da kuma irin dauki ba dadin da sayyidina Abubakar yayi da masu ridda to mun gama da batun aran gamarsa da musailimatul kazzab da kuma yadda sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi rundunar sa ta ci nasara ta gama da musailimatul kazzab sannan kuma aka kuma garzaya aka ci gaba da karawa da raguwar waɗanda suka yi da bayan musailimatul kazzab to idan ba manta ba a wancan satin mun karkare bayan abin da ya faru a riddar Banu Hanifa to mun ji kuma cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke tare da su ba su tsaya ba sun zarce ne sun ci gaba da bugawa an yi riddata Umman inda aka je aka fafata da Duttat Laqit ibn Malik al-Azdi kuma musulmai suka ci nasara to yanzu za mu garzaya zuwa Yaman zuwan sahabbai Yaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma mun taba mun fadi aran gaman su da mutanen Yaman din abinda ya rage mana kai wasu daga cikin kabilun Yaman din da yadda aka gama da su akwai mutanen Hadramaut da kuma mutanen Kinda ita Kinda tana ɗaya daga cikin kabiluna al-Arab al-Ariba wanda su asalin haka Allah ya halice su a matsayinsu na Larabawa wanda kakansu shine Saba shi kuma Saba ɗin jikan Kahaban wanda a cikinsu ne ake samun daɗaɗɗin Larabawa na Fil Azal wanda su ake kiransu Al-Arabul Ba'ida wanda a cikinsu ne aka samu Iram su ne muta Adawa kenan a cikinsu aka samu Samud da sauransu abu akwai al'arabul musta'aribawa inda su daga baya suka zama larabawa sababi ne mai da su larabawa ko saboda wurin zama kamar yanzu misali yawanci larabawan yahudu za ka ga ai in ka koma tarihin su ai daga bani isra'ila kuma bani isra'ila ba larabawa ba ne to larabawan da suke na tsatso na asali nasabarsu tana koma zuwa ga kabilu goma ne wanda daga cikinsu akwai Kinda guda shida a Yaman suke akwai Madhij akwai Anmar akwai Az akwai Himyar akwai Kinda akwai Ash'ariyun wannan su ne kabilu guda shida wanda asalin dangantakar larabawa na tsatso na asali na Yaman take fitowa zuwa gare su sai kuma na Sham su ma Ardush Sham ita ma akwai asalin larabawa akwai Lakham akwai Juzama akwai Amila akwai Rassal man sha mai mai ta wannan to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin Ziyad ibn Lubay shine kaman gwamnan Hadramaut shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura ya bashi wasilsin Hadramaut kamar yadda Balaguri ya kawo a cikin Ansabul Ashraf shi kuma Ukasha ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin ɗan aljanna ke nan wanda tun a duniya an san ɗan aljanna ne maza Allah ta sabaka ka biha Ukasha to Ukasha shi kuma banu sakatik da kuma as-sukun da as-sukun da as-sakatik din dukan su butun ne a kamar yadda Imam Ibn Jarir ya kawo a cikin Tarikhul Umam wal Muluk. Muhajir Ibn Umayya kuma shine jagoran mutanen Kinda. Dede a lokacin da aka tura shi Muhajir din Ibn Umayya bai samu ita zuwa ga Kinda din ba, inda mutanen Kinda suke saboda rashin lafiya. Sai zanto Ziyad Ibn Lubayd shine ya ci gaba da jagorantar mutane a mutanen Kinda din a madadin shi wannan Muhajir Ibn Umayya. Saboda rashin lafiyar da yake, sai Ziyad Ibn Lubayd ya ci gaba da kula da mutanen ila an kharaja al-muhajiru bil wa'ihi ila qital al-musaddina fil yaman. To jin labarin inda suka yi ridda a Yaman kabilu, inda kun san an ce bayar da son manzo Allah sama da yawa daga cikin kabilu musamman wanda suke nesa da Madina sun yi ridda. To kuma duk wanda manzo Allah sama ya bashi amanar mutanen, to sai na Abubakar ya aike masa da wasiƙar cewa ya tashi haikan ya tsawatarwa da waɗanda suka yi ridda. To waɗanda suka ja layin yaƙi, kuma tun da dama yawancin su basu da'e da musulunta ba, waɗanda suka shata layin yaƙi, to kuma an shiga aron gama da su. To shi ne sai Muhajir ɗin ya ɗau tutarsa ya fita domin yaƙar su waɗanda suka yi ridda cikin mutanensa. To a lokacin mutanen Kinda ɗin da yawansu sun amsa da awar al-aswad al-ansi annabiyul al-mutanabbi'ul kazzab, wanda shi ma ya yi da'awar annabta. Mun yi bayanin al-aswad al-ansi lokacin da ya yi da'awar annabta tun ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. To Muhajir ɗin da ya zo garin Sana'a, sai Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya aiko masa da wasiƙa ya ce ka ba da labarin halin da ake ciki. Sayyidina Abubakar yana Madina, amma duk da haka kunnensa yana kan duk inda ƙawa'id nasa ke, baya yiwa ga shugaba dan ya naɗa jagorori na hukumomin tsaro, kuma ya koma gefe ya jingina musu al'amarin gudanarwa ba tare da yana tuntuɓa yana sa ido ta kowane lokaci, ta kowane ɓangare, sa ido ta ɓangaren sakamakon da ake samu. Tunda shi yaƙi ba ƙarya ba ne, in dai an ci nasara ba ta kunya, in kuma an sha kashi shi ma baya kunya. Ba yadda za a yi a kafta aron gama a sha kashi yau, gobe ma a sha kashi, biyu ma a sha kashi, ake shiri ake yi, ko wai nasara ake samu. Ba wata nasara da take tsuya. Sannan duk farfaganda da ƙaryar da za a yi a ce yau an sha kashi, muddin nasara ce wallahi ce ta fito an ganta. To kuma dole sai shugaba yana kwankwasar shugabannin, to zo ku ban rahoto me ke faruwa. Ba wai shugaba misali kamar yanzu abubuwan da suke yawan faruwa mu a nan yankin. An ce lokacin da aka gaya wa mai girma shugaban ƙasa, wasu gwamnoni suka je suka gaya masa halin da suke ciki a garuruwan, ya ce ya yi mamaki abin ai ya gaya ka wannan aibi ne ai, yanzu abin har ya kai haka, ai bai halatta ga shugaba ya ci ya sha ya kwanta a shimfiɗa ta alfarma wacce aka tarare shi da kuɗin talakawa, bai ya kwana ya tashi zai karaɗe duk iya gwargwadon ikonsa halin da ƙasarsa take ciki, musamman a irin wannan duniyar da an samu ci gaba wanda yake mutane har sun kai duniyar wata, kuma ba abin da zai hana ƙasarmu ta ci gaba irin yadda kowace ƙasa take ci gaba. Saboda in ka ɗau wanda aka ɗora masa amana ta riƙon ƙasa na wannan ƙasar, ka haɗa shi da wanda aka ɗora wa amana ta riƙon ƙasa na wata ƙasar, sai ka auna ka ga na ɗaya dai in ƙarfin jiki ne na wata ƙasar bai fi na ƙasarmu ba, in lafiya sai da can gani na wata ƙasar bai fi na ƙasarmu ba. Sannan in ka zo ma batun kuɗi da wannan abin da ake bashi da hidimar da ake mai, sai ga tanin ninka ta wancan ɗin shi kuma, ko ba gaskiya ba ne? Ina amfanin 'yan majalisunmu, miliyan nawa kowane 'yan majalisa yake samu a kowane wata? Miliyoyin kuɗi, abin da isa domin kaɗan majalisa ma ya ce zai sana'a ka karkatar da tunaninka zuwa wani abin daban ba abin da ya shafi hidimar al'umma ta ba, hatta abin da zai dan karfafi siyasarsa domin ya sallami mutanen da za su iya damunsa waɗanda ba ma ƴan uwansa ba. Da an yi wannan tunanin an yi masa kwabar, an gyara masa duk inda zai kwanta, an gyara masa ofis ɗin da zai je, an samu masa motoci, an samu masa da tsaro, an samu masa da kome, so ake kawai ya yi tunanin da zai kawo ci. Don haka wajibi ne waɗanda Allah ya ɗora wa alhaki su kula da tsaro. Ku duba dai na Abubakar yana Madina amma aikawa yake Yemen. Ba wai labari nake so in yi amfani da shi kawai ba, so nake ka bar rahoto in ji wani hali ake ciki, inda halin in ƙaro muku agaji da sallafi in ƙaro muku agaji. To sai na Abubakar sai tura zuwa ga shi Muhajir Ibn Umayya, yana so ya ba shi labarin halin da ake ciki a Sana'a. To da ya ba da labari sai na Abubakar, Allah ya ƙara da a gare shi, da ya ji akwai sauƙi da dama-dama, to sai ce to kai Muhajir Ibn Umayya da kai da Ikrimata, Allah ya ƙara da a gare shi, ku tattara ku tafi, wato ku je Hadramaut, domin a nan ne ake da matsala. Kamar ya zo daga sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara da a gare shi. A lokacin ne da Muhajir da Ikrima suka bar Sana'a suka tafi zuwa Hadramaut. Shi Ikrima ɗin ya bi ta Abyan, shi kuma ya bi ta wata hanya, sai suka haɗu a wurin da ake kiransa Ma'arib, wanda har yanzu yana nan a Yemen. Ma'arib gari ne. Suka tsallaka ta Saharar da ake kiransa Suhaid, suka isa zuwa ga Hadramaut, kamar yadda wato Ibn Jarir al-Tabari ya kawo a cikin Tarihul Umam wal Mulk. To ana tsaka da haka ne shi Ziyad bin Ibn Lubay قد اشتد في حزم في التعامل مع الخارجين على سلطان المسلمين في حضرموت، فأغار على بني عمرو بن معاوية بمن بقي على إسلامه من رجال بني السكون وهزمهم وسبى نساءهم. سورة سننين هما ديك الإتاء وفشي قمد أبن دي شافو عند سكا سكا تيسن أجم غنم مثلنش ويقال أن سامس فريد بسيئة كبن السكون يتنا سرع سنسون ya kani aka ce aka ribatu matansu da kuma dukiyoyinsu. To shi kuma Ziyad ɗin da ya taho da waɗanda ya kama ya huce ta bataliyar Ash'af ibn Qais da Banu al-Harith ibn Muawiya. To a lokacin sai waɗansu mata daga cikin matan da aka kamo, matan Banu Amr Ibn Muawiya, to shi ne sai suka nemi tanyo da agaji, suna cewa ya Ash'af, ya Ash'af, khalati ka khalati ga gwaggwarninka ƴan uwan mahaifiyarka ga halin da suke ciki. To shi ne shi Ash'af ɗin Ibn al-Harith, Ash'af wanda ya haɗu da rundunar shi jagoran musulmin, jin cewa ga mata suna neman, tunda an huce ta bataliyarsa shi kuma yana wancan kam ɗin, ga mata kuma suna neman ɗauki da tanyo da agaji, matan Amr bin Muawiya sai ya kawo musu ɗauki. To da ya kawo musu ɗauki shi ne har ya samu ya ceci wasu daga cikinsu. To shi ne su Banu al-Harith ibn Muawiya ɗin da Banu Amr bin Muawiya da kuma waɗanda suka yi musu biyayya cikin Banu Sakafik suka haɗu suka zo suka farma shi Ziyad ibn Lubay. To sai suka yi masa ƙofar rago, suka yi masa kuma taron dangi. To sai Ziyad ɗin, tunda dama ya bi wata hanya ne shi ko Muhajir ibn Umayya ya bi wata hanya, sai ya gamu da magauta a nan, tunda ya kwaso ganima da mata, su kuma matan sun ga Ash'af, sai suka nemi taimakonsa, shi kuma ya zo ya afka musu har ya wafsu wasu daga ciki. Da sai tuna su aiki bi sai na Abubakar ya nako shi ya biyo ta nan ne zai ita Hadramaut, shi kuma wancan ya bi ta can, sai ya tura wasiƙa ya ma zai tashi ƴan saƙo cewa a je a gaya wa Al-Muhajir Ibn Umayya cewa ga halin da yake ciki, lalle ya zo ya kawo masa ɗauki. A lokacin Muhajir sai ya bar Ikrima a wajen, shi kuma sai ya taho wajen Ziyad Ibn Lubay. ya taho tare da rinduna yana zuwa karkace ne wannan aka zo aka hadu a wani waje da ake kiransa mahjarul sirqan yaki ya barke tsakanin su aka mamaye su banukin da din aka ci nasara akan su suka dinga guduwa zuwa wata ganuwa da suke kiranta ganuwar annajir suka hadu a wurin to wannan ganuwar tana da hanyoyi guda in an bi ta ma to sai ziyartin ya zo ya tara har ɗaya daga cikin hanyoyin ya zauna ya kafa sansaninsa a wurin shi kuma muhajir ya je ya kafa sansaninsa a na uku to a na biyu ya zama saura hanya ɗaya to a lokacin sun kuma gwanin kinda sai suka ɗau hanya ɗaya sai zan to musulmai suna da hanya biyu su kuma gwanin kinda suna da hanya ɗaya to ta nan ne taimako yake zuwan musu to Ikrima yana isowa da rundunarsa shi ma sai zai tara wannan hanya ta uku sai zan to an yanke musu abinci baya zuwan musu ta ko ina kenan su gwanin kinda kun ga an musu kofar rabo su ma ko ba ta inda abinci zai zo musu wannan sai kuma shi Ikrima din har yanzu ya sake tura mahaya da dawakai domin su shiga cikin garin kuma su je su taso su a yaƙe su to haka aka zo a haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ci nasara a kan Bani Kinda waɗansu kuma suka dawo suka sallama suka mai ƙauya suka sallama wa rundunar da sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya tura su wannan Bani Kinda kusan su ne ƙarshen waɗanda aka yaƙa a Hurubur Ridda to wannan Hurubur Riddan shi ne farkon abin da sayyidina Abubakar bayan jaishi Usama farkon abin da sayyidina Abubakar ya fara yi na yin tasiri a kan a idan manya-manyan dauloli na duniya kamar Farisa da Yaro da sai na bakar ya yi shakulatar bangaro da su su kuma suna jira bari larabawa su ci kansu da kansu in ya so sai mu zo mu karasa su to abinda ba su sani ba shi ne su ɗin mulki ba zai yi kai kaɗai ba dole idan kana mulki kuma sai ka nemi waɗanda za ka yi ƙawance da su cikin masu ƙarfi irin naka wani lokacin a ƙawancen ma dole sai ka sauka daga kan wata ka'idoji naka kuma dole sai ka yi kokari ka zara kafofinka ka zara idanka domin ka mamaye marasa karfi na kusa da kai domin ka amincewa abu biyu ka amincewa zagon ƙasa da za su iya mata domin har mara karfi ma da ka sani in ya samu dama zai iya zalunta ko kuma ka amincewa kar wani maƙiyinka ya zo ya amfani da su ya shigo maka ta cikinsu an fahimta ku to don haka daular Farisa akwai mamayar da ta yi wa larabawa daular Roma ma akwai mamayar da ta yi wa larabawa kowanne daga cikin Farisa da Roma yana da ƙawaye a cikin larabawa to musulunci da ya tashi kawai bai kula cewa wannan a mutanen Farisa ne wannan mutanen Roma ba ne kawai sai ya afka musu gaba ɗaya ba a shekara ba sai da musulunci ya dawo hayyacinsa dama yana kan hayyacinsa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai suratuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da ziya ba a kai ga Rabi'ul Awwal na shekara ɗaya da rasuwarsa ba sai da komai ya dade da kuma abin da zai burge ka shine duk fa wannan arangamar da ake yi fa Madina fa an ci gaba da yin komai ba a taɓa fashin sallar juma'a ba a taɓa fashin karantar da al'umma da ake ba ba a taɓa tsaida kasuwa ba a taɓa tsaida komai na harkoki da ake yi ba kawai su jagororin ne suka hana kansu yana bakar ba kuma a haka ba a fasa azumin litinin da alhamis ba ba a fasa azumin ayyamin bis ba ba wani abu da ya tsaya a nan abin da ya zama wajibi ga shugabannin mu musamman da irin yankunan nan namu da za a dinga karanta musu tarihin mazajen fama na musulmai su gane cewa duk irin kokarin da za ka yi wajen cetar al'umma da yi mata aiki to ba kuma sharaɗi ne akan sai ka shiga rayuwarta ba ku duba wa gani misali aiki ne hukuma za ta yi gwamnati wanda aikin ku za a yi wa a taimaka muku ko na hanya ko wani abu makamancin haka amma zai wahala a fara aikin a gama lafiya ko ba a shiga rayuwa watakila hanya ce mai matukar muhimmanci sai ta samu matsala ba wani zancen cewa auna cewa ku mutane ne kuma hanya nan kawai sai ka zo sai ka tsara an toshe hanya an toshe hanya ba wanda ma zai gaya maka sai ka zo ka tsara an toshe to yanzu da aka toshe ina aka tanadar mu watakila hanya kaza sai ka jiya jiya ka je can ma sai ka tsara an toshe ka sai ka jiya hanya kaza sai ka tsara an toshe sai ka rasa to wai yanzu dan za a yi min aiki in kuma maslaha ta ta yau ce gobe zan mutu ba shikenan yau ni kuma ta huce ni ba zan taba jin dadin wannan al'amarin ba inda duk duniya haka ake da sai kai uzuri amma duk duniyar da take gaba farkon abin da take fara yi to zan dada hanyar nan domin in samar da wata maslaha to yanzu ya zan yi sai a nemo kwararru masana su waɗanda suka kawo yadda za a gyara hanyar ko su in ba su iya ba a nemo su yanzu misali an dada hanyar nan ta kwana bakwai ya mutane za su ce a ce to abin da za a yi a sai wuri kaza ko a yi aikin kaza a sanar da mutane tsawon kwana kaza cewa hanya kaza an tsaida ita a koma bangare kaza duk da akan yi hakan wani lokacin gwamnati ta kan yi kaji an sanar cewa hanya kaza kar a bi kaza a koma bangare kaza to amma za a yi shiriri ta a aiki wani lokacin kuma ba za a sanar wani lokacin an sanar ma ba za a samu wa mutane badil ba wannan muna fama da irin wannan musibar sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ba za a lafta kuɗi a recurrent expenditure wanda idan ka koma ka bibiyi wannan kuɗaɗen da ake kashewa za a ga na hidimar su masu gudanar da gwamnati ne inda za a gaya maka alƙaluman a ce ka so ka za ka ji alewa da ake siya da alewa da cingan da waye na mitin kawai da ake yi a majalisa ka ji kuɗin da ake ware ɗan abin da za a sa a firiji na shugaban ƙasa wallahi ya isa a dakatar da wannan da haƙura da abin da za a sa a firiji ɗin tunda rayuwar za ta yi ko ba shi da ba a siyar ake ba a zo a kalli wani ɓangare na lafiya ko wani ɓangare na ilimi ko wani ɓangare na tsaro da za a iya gyara shi a bibiya ko ba abubuwan su gyara wani lokacin kuma gaskiya lil asafi shadid da laifin wasu daga cikin malamanmu musamman waɗanda suke da damar da za a saurare duk malamin da yake da damar da za a saurare shi kuma ake sauraron sa kuma bai fito da gaskiyar da ta kamata ba da haƙiƙa ya ci amanar al'umma Allahumma sai dai in ba ka da dama ko kuma in ka faɗa ma a banza ba sauraron ka za a yi ina ga da za a dinga karantawa shugabannin tarihi irin waɗannan mutanen su ga yadda suka gudanar da tsari kuma a tuna musu cewa mutum zai mutu za a tashi a cikin kabari kuma sai an masa tambaya kwabo da ya gifta ta ofishinka wallahi Allah ya tambaye ka ya kai ka kashe shi in aka ce kana shugabancin shekara huɗu to ba wa ubangiji zai maka misali ne na shekara huɗu ba a'a duk minti ɗaya da kai amfani da shi a lokacin da kake shugaban sai Allah ya tambaye ka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kana yin abu kaza abu kazar nan ba shi da alaƙa da maslahar riƙe amana kamar yadda ta yi shi kuma in baka ciro wallahi sai ubangiji ya hukunta ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ba ta tsoron irin wannan shugabannin su tashi ubangiji ya kifula su ya ki sauraron su a ranar da babu duniya babu mulki babu wani abu da zai iya tsirar da kai sai abin da ka aikata a duniya ne wanda Allah ya karɓa shi kaɗai zai tsirar da shi shi yasa a zamanin nan wallahi mai hankali da tunani ba zai yi kwaɗayi nemo wani matsayi da amanar mutane za ta jifta a hannunsa sai dai faɗin bisa larura ya zo wa mutum to ko in kai har ya faɗo wa mutum bisa larura to ya kamata a taya shi jaje kuma a taya shi roƙon Allah da addu'ar Allah ubangiji ya sa ya ci jarabawa ya iya wannan abu da aka yi na furuhur ridda ya yi matuƙar tasiri sosai domin kafin a gama furuhur ridda ɗin sai da labari ya zo sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare cewa al-musanna ibn harithata shaybani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka wajen qitalul muhtaddin a Bahrain cewa ya kwashi rundunarsa sun yi arewa sai da suka je bakin tekun fasha sai da suka je daidai inda maɓaɓɓugar inda tekun fasha yake faɗowa a nan ya je ya yaƙi wasu daga cikin larabawa a gefen tekun ana shirin barin jaziratul arab kenan da kuma wasu mutanen fasha kuma ya ci nasara a kan su kamar yadda malaman tarihi suke faɗa to a lokacin bayan musanna ibn al-haritha ya dawo Allah ya kare da a gare shi wanda ina jin kun san al-musanna ibn al-haritha ko musanna ibn harithata al-bakari al-shaybani wanda ya rasu a shekara ta 14 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mutum ne mai daraja sosai kamar yadda kuka ji sunansa musanna al-musanna ابن حارثة ابن سلمة ابن ضمضم ابن سعد ابن مرة ابن ذهل ابن شيبان ابن ثعلبة الشيباني وند الوقت الجاهلية ما يجيني كما سوسي سنن كما ديزو يا مسلم تأكوي كسا سوسي كان ابن ديشا كو مسلم سنسا الله يقاري داء غريش توشي مسلم ابن حارثة ابن bayan ya gama da yankin Bahrain na ga muku kusa take da tekun fasha ko to da in Allah ka ije gabace wajen mafabbul nahar inda ruwan yake zuba yake haduwa da tekuna daga nan to anan ne zai tarar da wasu larabawa ya yake su kuma ya tarar da mutanen fasha a wajen ya yake su ya ci nasara to da ya dawo ya zo ga sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi irin yanayin wajen yace to dan haka ina so ka bani dama da ni da rinduna mu je mu kai farmaki zuwa wannan gari in ya so mu tsallaka ma har fasha domin mu dawo da su karkashin ikon musulunci ya ce domin na lura cewa musamman garuruwan da suke gefen tekun fasha nan za a yi sauƙin shigo da su musulunci tunda suna karkashin mulkin fasha ne ba dan suna so ba irin dan dai ba yadda zani in muka ce za mu fita daga mulkin su kadai ba za su iya halakar da mu to sai muke sai ci al-musanna ibn harith din Allah ya kare da a gare shi sai ne sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi akan ya bashi izini akan domin zai yaki mutanen da suke ala shafiri bahar al-khalij daga nan kuma muqaddima ce ta a shiga fasha domin ci gaba da kai safa musulunci ana gaya wa sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi to bai dau mataki ba tukunna sai da ya tara ministocinsa ministoci kamar mu ce wazirai ke ko ya tara manyan waziransa sayyidina Abubakar ko Umar ne da Usman da Ali da kuma wasu zaɓaɓɓu cikin zaratan sahabban da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon al'amari su yake kira ya kulle kofa da su ya ce ku ba da shawara su faɗa ya faɗa wata ran a yi amfani da ra'ayinsu saboda hangen nesa in kuma akwai wanda yake da ƙarin wani ilimi da haske wanda sai na Abubakar ɗin ba a buɗa masa an haska masa ba a karɓi na wanda ya kawo to Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi shawara da su suka ce ai babu laifi wannan bil ɗin da Ikrima da Musanna ya kawo aka yi fasir ɗinsa kuma aka amince aka yarda to sai na Abubakar sai sa aka rubuta tsari da komai aka ba shi dama aka haɗa masa runduna domin ya nufi yankin Iraki wanda adadinsu ya kai mutum 10,000 runduna mutum 10,000 kuma sai na Abubakar ya naɗa musu commander in chief shine Khalid ibn Walid Allah ya kare ta mazan famaki wanda Khalid Allah ya kare ta a gare shi idan ya dira cikin farfajiya arna fa sa'a sabaqul munbari ba sauƙin ciwon arni haka yake musu kawai ko musulunta ku mi kauya in ba haka ba za ku ga abin da zai faru a lokacin ne sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi ya shirya wannan runduna ta Khalid ibn Walid ya hada musu duk abin da suke bukata ya tura su suka tafi Iraki. To akwai bayanai masu tsayi game da abin da ya shafi rundunar Iraki, domin an ce su tafi Iraki, su tafi fasha yankin Iraki kenan, daga nan su tsallaka yankin Iran da sauransu. To sai suka fara daga arewa maso yammacin daular fasha, sai suka jira a wani gari da ake kiransa Al-Ubulla. Al-Ubulla nan ne inda suka fara sosa. Khalid bin Walid ya ce, to ya dama sai Abubakar ya rubuta musu wasaya guda 11. Duk in ka zan kawai su strategist na yaƙi da ke cikin wannan wasaya, don Allah ya yi ban manta ba, sati mai zuwa za mu zo mu tara su da yadda za a fuskanci mutanen garin, da kuma yadda shi kansa kwamandan zai mu'amalanci mutanen da yake cikinsa. Ana yawan ɗauko mana ƙa'idoji na yaƙi da iya gudanar da bataliya daga cikin maganganun Nicolas Bonaparte, wani empire na Italy, na Faransa, da kuma abinan Nabilion kai ba Nicolas ba, Nabilion ko Napoleon suke cewa da Turanci, haka ne? Ya kuke cewa da Turanci? Napoleon ko mu Nabilion muke cewa, Nabilion Bonaparte, da kuma Adolf Hitler. A ce ai Hitler ya ce kaza, Bonaparte ya ce kaza. Na'am, sun ce kaza, wasu yi asibata zalik, amma ka je ka duba wasaya na sai na Abubakar. A ciki ina tuna yana cewa, idan za ka yi shawara a kan abin da ya shafi al'amarin tsaro da yaƙi, to ka zaɓi tsakiyar dare ka tashi waɗanda kake so ka yi shawara da su. A nan za a zauna a tattauna abin da za a tattauna. Daga cikin wasayan yake cewa, la taj'al sirraka ka'alaniyatika fa yakhtalita amruka. Kar ka kuskura wai saboda sakankan cewa da yadda da mutanen da suke kusa da kai ya zama sirrinka kamar ba sirri ba. In ka kuskura ka ce duk abin da aka ce ka zo ka samu mutane ka gaya musu, ka ware waɗannan, to da Allah saboda dai na amince da ku, amma da Allah kan maganan nan ta fita, yanzu halin da ake ciki ka ji ga yadda duk kusancinka da mutum in ya tambaye ka akan abin da ya shafi sirri, ka ce ku jira lokaci ne. Eh, to ai muna so mu ji, a'a ku dai jira lokaci ne. Ba da can ka ware da Allah wannan ka san dai aske an dai ce ka aftar da magana, amma dai ga yadda al'amari ya ce fa yaktalita abruka, nan take al'amarinka zai rikirkice ka kasa gane kan lamarin nan. Saboda matsalar shi ne samun munafiki ɗaya a cikin rundunarka, shi kuma munafiki ba lallai ka gane shi ba. Yana da haɗarin da kamar yadda ake cewa ɗin shi Hitler yana cewa, ne ina ga in Hitler ma ya faɗa haka Musa yana Abubakar ya riga ya gama mana da magana. Yana cewa la wujudu munafiqin fi askari adarru alayya min 100 muqatil. Cutarwar da munafiki zai maka a rundunarka, mutum 100 a rundunar maƙiyarka ba za su iya baka wannan. Don haka shi yasa da za ka gane haƙura da munafiki a lokacin da kake cikin damuwa shi ya fiye maka alkhairi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ibtaghaw fitnata min qabl, ko kuma kafin nan Allah ya ce walau aradu al-khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idina law faraju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'un lahum. To mu tsaya anan. Allah ya ce walau aradu al-khuruja, munafiki da suka zo ke cewa wallahi sun samu matsala ne da kaza da kaza, law tabana la kharajna ma'akum, Allah ya ce ƙarya suke da sun samu da sun so fita, la addu udda da sun yi tanadi tun kafin lokacin, domin shi mumini yana zama ne a cikin shirin ko ta fara. Walakin kariha Allahu bi'athahum, a akwai wani spiritual dalili ma da ya hana su fita din, shine Allah ya riga ya yi alƙawarin aljanna kuma ya sa wa aljanna sabari. Daga cikin sabubba akwai fita yaƙi, su kuma wannan Allah baya son ba su aljanna. An kuma suka fita yaƙi za su je su samu aljanna, to kuma Allah ba ma ya san fitar tasu. Kariha Allahu bi'athahum, Allah ma ya kyamaci zaburar tasu da fitar su. Fasabbatahum, sai Allah ya tabbatar musu da sababin da zai dankwafar da su ya hana su fitar, shine kawai sai suka zo suka so jikinsu. Wa kila sai aka ce musu qadaran kenan wa hukman, اقعدوا مع القاعدين فزونا تاره ده ماتا ا cikin gida to sai wakila zaka ce ya ilahi ina ma dai da an bar su mun fitar alabar shi in so an dadin Allah ya mu saukuncin da zai mu mu ai zaka ce makaman sai Allah ya ce kamar wannan tabbai zaka fado ma abin sai Allah ya ce law kharaju fikum ai ba a ce law kharaju ma'akum ba akwai banbanci tsakanin al khuruju fi kaza da al khuruju ma'a kaza al khuruju ma'a kaza a yatabadar ila zihin cewa abinda zai fara zuwa a zuciya ne ya kudai da tunani amma fikum wata kila din mun ji mun yadda wani yana da matsala amma bari mu lallaba shi mu tafi da shi ko a siyasa ne lallaba mutum wani lokacin zaka ga kwararrun yan siyasa gogaggu sai kaga suna da damar da zasu iya kwantar da kan wani ya gisu amma to da gogewa da kwarewa a siyasa sai ga sun hakura sai su hakura ai ta tafiya ana ta ma'araka ta siyasa saboda sun kwantar da kai ya gisu to cutar da zai musu a cikin su gwanda ya yi musu a waje kusancewa mafi yi in su sun iya tahammuli to mutanen da suke biye da su fa ka ji wani irin tausifi da ubangiji ya sai ce law kharaju fikum da za su fita a cikinku tunda in sun fita a cikinku ma ba niyyar ku daya ba da sa law kharaju ma'akum to yumkin a ce niyyar ku daya ma zadukum illa khabala ya lahu min ta'dirin jatin Allah zai ce ma zadukum illa fasadan ba sai amfani da kalmar khabal saboda kalma ce jami'a li jami'i anwa'il fasad ma zadukum illa khabala al khabal tana zuwa da ma'anar rugujewar al'amari tana zuwa da ma'anar faduwa akan abin da kake sa ran ka tsiriba tana zuwa da ma'anar a murkushe ka ka kasa cin nasara wajen yaki kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا كذا لا يعلونكم باسا سوتا مكو خبالا شوتروا برنا زغون قسا تو ما زادكم الا خبالا واتو كيتو ني كوي زاسو قارا تيا يا زاسو كي يزوا ابند مكيان ناكو ما زاسو مكو سوسي في مكو ا cikin gida kuma kun saki diki sai Allah ya dan kawo ta wawun nan atifa ce amma bi ma'ana tafsirin khabal ko tafsiri ba'din khabal kamar yaya wala awdu khilala wala awdu awda'a yudu idza asra khaylahu idan mutun yana doki ya zabur dokin ya fita da gudu shine awda'a to ka duba kuma daga cikin khalifi koko ba ma ce kwalifin jama'a shi ba turan ya ce kwalifin mu mu ce daga cikin sifofin munafikai munafiki ya iya shan mate kuma tittan da zai yi abu a cikin gaggawa yake sai ya saki numfashin ka wala awdu da za ku ga saurin da suke yi khilalakum a cikin sahunku ana ga kunan a filin daga kun yi sahu sahu na gaba da na baya hagu da dama ga na tsakiya to in aka saka a dama ake so a ganka in aka saka a hagu ake so a ganka to amma akwai ɗan sako da wannan zai yi dama wannan zai yi hagu in kana sahun gaba anan ake so a ganka in kana baya haka kuma ba a yadda ka juya baya ba illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan liqitalin ila fi'atin to amma kun kam cikin sauri za ku sauka daga wannan sahun ku je wancan sahun ku sai ku ga cewa maslaha ce ta sa kake yin haka amma ashe ba da salisu kun bane sai Allah ya ce ya buhuna kumul fitnata abinda suke so shine wutar fitina da bala'i ta ruwa a cikin ku la'alla suna nan sai su tsallaka ta ce kun ga na gaban nan suna dakilewa ba sa gaba ku tauso su kawai sai kuma su dawo gaban wata kila su ce kun ga na bayan nan sun fiye tausowa ne wa abinda za a yi sun tauso din kawai ka ce musu su zo su shige gaban su suke so su a kalla sai su sa na baya su ji haushin na gaba wannan idan muka dauke shi ala zahiri kenan in kuma ya zanto wal awdu khilalakum dinnan binnan ne uslubi ne kinai maqsudun bihi lazimu sai ya zanto wal awdu khilalakum ai sha'anuhum sha'anu man yusri'u khaylahu wa markabahu min ajli an yush'ila niran al fitna sai zanto kawai za su dinga gaggawa wajen hada fitina sawa'un kuna filin daga ko kun sauka a matsauki sai Allah ya tsara kawo wata bawacin ta tasiri da zai tsarkar kwantar muku da hankali kusan matsalar munafiki sai ce wa fikum sannan a cikin naku ga ce wa ma'akum ba sama'una lahu sama'una lahu fassara biyu ce kuma dukkan malaman tafsiri sun yi amfani da su fassara ta farko sama'una akwai miskinai wa'anda su members ne na family a cikin family din nasu akwai shugabanni kuma a cikin shugabannin nan akwai munafikai kuma an taho da su yaki to shi wannan gashi dan agaji ne member ne na yaki da tsarkakakkiyar zuciya sai wani shugabansa a family kuma ya ga an taho da shi yaki nan sai ya ce tsaya a nan to ya saba yi masa da'a tun a gida in an zo ma ai ba zai yi masa da'a ba to a cikin ku akwai wanda suna kafa kunne su saurari maganar shugabannin su na kabila ba za su yi tunanin cewa munafunci suka shirya a nan ba in sun ba su kwanan za su iya biki bare kuma Balarabe da mutunta abin da shafi kabila an gane ku wa fikum sama'una lahum ko kuma wa fikum sama'una a cikin sahun naku akwai wa'anda suke ƴan leƙen asiri ne na arna lahum suna jiye wa arnan me kuke cewa kuma ta aukar kashin kasa suna ta yi rahoto kuma wannan duk biyan waki to kagar a ga mu ne haka sai zuga to alhamdulillah rashin wayannan munafikan a cikin ba ai nasara ko ba haka bane to haka sai na Abubakar ya ba su strategies na yaki ta yanda ko sun je ba za a samu nasara ba to Khalid ibn Walid yana isa al-Ubulla shimal gharbi al-Iraq eh to mu ta mutu da ran sai na Abubakar ya ce da kun je gari ku kasa kunni in kun ji kiran sallah to ku jinkirta akwai musulmai a garin idan kuma ba ku ji kiran sallah ba to ku shiga ku tallata musu musulunci idan sun karba wallahi alhamdulillah in ba su karba ba ku tallata musu biyan jizya saboda garin arna za a bi ba garin musulmai ba ne ku tallata musu biyan jizya idan sun karba to shikenan in kuma ba su karba ba ku gargaɗe su in sun ki ku nemi taimakon Allah ku afka kar ku kashe ƙananan yara har ku kashe dattawa kar ku kashe wanda ba suna ibada a wuraren ibadar su kar ku kona bishiyoyi kar ku kona kar ku kashe yayyanka dabbobi in ba ci za a yi ba kar ku ruguza musu wuraren ibadar su haka sai na Abubakar ya ba su tsari ka ji tsarin musulunci ba wai jinin ake so a sha ba so ake yi kawai a isar da sako kuma ko dai su ji tsoro su rusuna a yi addini hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah to in suka ce ba za a yi hakan ba amma sai yanda za su ba da jinziya to a kyale su mana fa in ta hau in sun bari to shikenan fala udwana illa ala zalimin ba wanda za a farma sai wanda ya zama azzalimi azzalimi ko mudanun ne fi jami'il adiyan duk wani addini da ka sani ya yarda da cewa a gurfanar da azzalimi a hukunta shi ina kali sai rubuta musu wasiqa ya yi bismillahir rahmanir rahim daga Khalid ibn al-Walid izuwa ga sarkin Ubulla ka musulunta ka miƙa wuya da kai da al'ummarka za ku kubuta ba ku da wata matsala idan kuma ba haka ba na zo maka da mutanen da su mutuwa suke nema kamar da ku kuke neman rayuwa wassalam kawai kalibin walid ya tura da wasiƙa ana kai wa sarkin Ubulla Ubulla ya duba wannan wasiƙa ya ganta hankalinsa ya tashi ya tara mutanen wurin na su ku kun fa gani duk mutumin da ya iya rubuto mana wannan wasiƙa ya fa daga ke me abin yi to anan ne kalibin walid Allah ya ƙara yadda a gare shi ya fara cin nasara ya fara zaizaye gefen kudu maso yammacin Iraki to a haka dai dan uwa ya ci gaba da tafiya har abin da ya kai zuwa ga lokacin da Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya rubuta masa wasiƙa saboda kamar yadda ya tura nan to kuma kun san ya sake tura waɗanda su kuma suka tafi can daular Roma lokacin akwai Shurahbil ibn Hasana da Ikrimah ibn Abi Jahl kun dai ganshi yana cikin wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta jinin su a Fathu Makka kamar yadda muka faɗa amma daga baya zai musulunta da ya ce shi to wallahi tunda haka ne shi ya zaci cewa mutanen Makka za su tsaya a yi gumurzu, suka ja tawaga suka fita bayan gari aka yi kare jini duri jini suka rasa yadda za su ƙarshe aka tarwatsa su. Ya ce to shi ba zai sake dawowa garin Makka ba, a ce ya dawo ƙasar Safiyatu, yana zuwa ya je Jidda, yankin Jidda kenan, Tihama, ya hau jirgi, yana hawa jirgi ana tafiya tsakiyar ruwa sai jirgi ya fara ba da matsala. Ita kuma matarsa ta zo ta nemi afuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jirgi yana fitan barzan bala suka tsaya suka ce to gaskiya ana ta kiran sunan Allah, shi kuma yana ta kiran Lata a cikin jirgin ruwa. Ya ka ce a dakata, akwai wanda yake aikata ba daidai ba a jirgin nan, su ma kowa ba su bai ba ne. Sai ana ya ce shi ba zai kira kowa ba sai Lata, suka ce to fa maganar gaskiya Lata a waje kenan, amma aka zo jirgi Allah ake kira. Ai ina jin mun karanta wannan kuma mun kawo da kisa din a cikin kutubul asa, wannan kulasar kisa aka ce Allah nan anan Allah ake ni wai zara ki mutul kulki da'u Allah ka kula shi shikenan. Sai duka ce to in ma dai ka kira Allah tare da mu anan, in kuma ka matsa sai Lata to ba za ka janyo mana ba, za mu dauke ka mu je baka a cikin mutina. Tunda su rubbanin safina din sun saba kullum haka ake, in jirgi aka samu matsala Allah kadai ake kira, in aka hada da wannan Allah za a samu matsala. Fa idza najahu ila albarri, to kuma sai an fito ne sai a kuma koma abin nan a koma shirka. To shine ya ga ba shi da zabi sai shi ma ya kira Allah. Sai sai ce ai kuwa in har anan ba wanda zan bukata sai Allah, to ko ai a waje ma ku ba wanda zan bukata sai Allah, to shi kenan kuma sai shiryar ta zo ba. To shine kuma sai ta zagaye kuma yazo ya musulunta, kuma manzo Allah kuma ya karbi musulunci sa, kuma Allah ya kyautata musulunci sa, yanzu kun ji shi a Yaman yanda aka yi da kinda ko ai mun faɗi yadda aka yi. Kuma sannan yana cikin wanda sai na Abubakar ya ba wa komandanci a Sham, Shurahdil ibn Hasana, Ikrimah ibn Abi Jahal, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, Allah ya kare da aggression, sai wannan Yazid ibn Abi Sufyan dan uwan Muawiya kenan, ibn Abi Sufyan, sai kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kare da aggression. To lokacin da Khalid ya tafi sun shiga tsakiyar Iraki sun je Anbar sun je ina ne, to a lokacin sai ya bar Musanna ibn Haritha, yana Abubakar ya rubuto masa wasiƙa cewa ya ajiye duk abin da yake yi, da labari ya zo masa cewa ga irin tunda a biladush Sham din akwai ƙawaid da yawa, akwai Shim shine ake kiranta Hom, ko akwai Dimashq ita ce yanzu ake kiranta Damascus, akwai a Baitul Maqdis ita ce Filistin gabaki ɗayanta, sa'annan kuma akwai al-Urdun tun a da din tana nan a hakanta, ita ce yanzu ƙasa ce ma mai zaman kanta Jordan, sa'annan kuma akwai Halab da ake ce mata Aleppo a yanzu, sa'annan kuma akwai Beirut wata tana cikin Lebanon. Duwannan ƙawaid ne manya-manya a lokacin. To kowane wuri sai na Abubakar ya naɗa masa komanda guda ɗaya. To sai ya zanto ana zaizayar rundunar musulunci saboda rundunar Kaisar yawansu don da giwaye suka dinga zuwa musulmai, hankalinsu ya dinga tashi saboda ƙasaita da isar mulki. To a lokacin sai sai na Abubakar yin wasiƙa zuwa ga Khalid cewa ya raba rundunar Farisa guda biyu, ya raba ta biyu, ya bar kaso ɗaya ya koma da ɗaya can Sham, a duba faɗin wurin tsakanin Sham da tsakanin daular Roma da Farisa, duk da cewa akwai matattara da yawa, akwai matattara da yawa inda zai iya haɗa su, amma inda Khalid ɗin ya je, in ka zana a maka ga daga inda Khalid ya ja zuga zuwa inda ya je ya gamu da rundunar Sham za ka sha mamaki. A hakan Khalid kuma da ya ɗebi rabin rundunar, to a tafiyarsa aka yi ma'arakatul Qadisiyya, wanda bayan ta ne sai na Abubakar ya rasu, Allah ya kare da a gare shi a nan ne shi ma Musanna ibn al-Haritha ya rasu a wannan yaƙin, bai dawo ba kuma duk waɗannan mutanen da na ga muku galibin su da suka tafi wata dawo mutum fa ya bar garin kenan amma shine yanzu wani yana zaune muttaki'un ala arikatihi muttaki'un ala arikatihi ga wasu hadisin da kadam ibnu ma'di karim Allah ya kare da a gare shi wal hadithu sahih a muta malamai suka ce ba wai ana nufin dole sai ya ki shingida ala arikati ba a ishara ce zuwa ga saboda tsabagen lazintar gida shi bai ma je ko ina ba ina ka je wa ka sani wa ya tsanka mai kai wa duniyar a karatun ma kaso nawa aka buɗe maka ka gani ka fahimta sai ka zo wai kawai ka ce wai wa da sahabi wa na kaza yanzu ni na gano ba a taɓa ganowa ba sai yanzu ni na gano to man an shine abu da wani ke kullun ladhi yad'i fil ilmi falsafatan alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u to anan ne kuma sai Khalid da yaje ya hadu da su to anan ne haduwar sa da su din kali akan wasiya da sai na Abubakar ya mutu sai kuma yazo musu da wani tsari na yakin da ba taba ganin irin sa gabaɗaya ya kirawo rundunonin shine kamar chief of defense nasu to kuma kowane bangare yana da nasa chief din sai Khalid zama shine ogan su fata fata sai ce to gaba daya ma a madadin a ce kai kana chief of army staff kai kana chief of naval staff kai kana chief of air waye staff shi ba ko to ku zo mu tattaru gaba daya kawai mu samu chief guda daya mu kasa rundunar mu yaki da karfi daya kuma ina so ku mun alfarma first din farko ne zan fara jagoranta dan gwada muku yadda ake wallahi an ce tsarin da Khalid ya bi a ma'arakatul Yarmouk kuna da jin suna yanzu ko koda ba mu faɗi yakunan daban-daban ba in Allah ya kai mu sati mu zuwa sai mu kadisiyar daga za mu zo mu Yarmouk din suna yana da bai kamata a ce mutum ya jahilce su ba to ya zo da sigar da Laraba ba su taɓa ganin irin ta ba kuma da ita ne Allah ya ba da sa'a aka tausa mutanen Roma har sai da daga ƙarshe bayan shekara da shekaru aka karya gadon bayan su to ana tsaka da yakin ne labari ya zo wa Madina suna yi fa suna fa kawo sako fa suna kawo rahoto ba wai sun tafi bane sai an gan su cewa to can an samu labarin rushewa barin Khalid tunda Khalid ya tafi a taɓa samun matsala amma yana tafiya da suka shirya musu gadar zare a yakin Qadisiyya suka je suka samu tunda su Larabawa tsakanin su da ruwa kallon su suke daga nesa musamman waɗanda suke najar tsakiyar najar da kuma wanda suke Hijaz ruwa yana Tihama da kuma can gefen najar a yankin Ahsa da kuma yankin Bahrain anan ne suke shirkuna ala binnan masabbin nahar min bahar al-khalij sai kuma gefen Madina inda Hijaz ne can abin da ya shafi rai da yambo to ba su saba yaƙi a ruwa ba don haka shi yasa ma aka fuskanci kirjiya a wajen Sayyidina Umar da za a taho Misra domin sai da Amr ibn al-As ya matsa sannan Sayyidina Umar da farko kin amincewa ya saboda bai yarda a ce bisa baya dora su a ruwa ba su saba bi su a ruwa ba daga baya dai su sun ga abin da Sayyidina Umar bai gani ba suka matsa har Sayyidina Umar ya bada dama to a lokacin sai aka yi musu gadar zare aka shirya musu gada a kan ruwa kamar dai da Bahaushe ke cewa gadar zaren suka faɗa dewa suka mummutu amma Khalid yana zuwa kafin ya zo Yarmouk an samu matsala a Sham an rubuta sai na Abubakar an samu matsala Khalid yana zuwa inda ya baro din sai aka samu matsala inda ya zo din kuma sai Allah ya bada ƙarfi da kuwa to suna tsaka da yaƙi sako ya zo da aka zo da wasiƙa aka danka wa Khalid cewa daga Sayyidina Umar daga Umar ibn al-Khattab ina bakin cikin sanar da ku cewa Allah ya karɓi ran khalifa Abubakar khalifatu Rasulullah kuma an yi mini mubai'a dan haka ina kiran ku zuwa ga mubai'a kuma sannan aka hada da takarda ta sauke Khalid yace kuma na sauke ka daga matsayin commander in chief ka maza kai handin over zuwa ga Abu Ubayd ibn al-Jarrah ka ci gaba da yaki a ƙarƙashin sa yasa Umar ya haka to kar a tamba Khalid ya bar da ya tafi can ana samun nasara da ya zo nan akwai matsala yana zuwa matsalar ta gyaru can aka samu nasara Khalid sai ya ɓoye wasiƙar sai ya ƙi ya bayar saboda a lokacin an fara tamta musulmai daga baya Allah ya sa kuma kanatu da'iratu ala al-kuffar sai da suka suka matsa kafiran aka ci nasara an gama cin nasara ana munna shi bai gaya mu sai na Abubakar ya rasu ba dan kar biki ya mutu amma ya tara su ce to jama'a sani cewa komai na Allah ne ga shi ga sai mutu kudu ba mai ratsa biki ya kuma sanar da su cewa sai na Abubakar ya rasu kuma ya sanar da su cewa al'umma tana cikin alkhairi al'amari ya koma hannun Umar kuma ya sanar da su cewa sai na Umar ya cire ni kaji fadar Allah yace kuma ya umarce ni da in danka al'amari zuwa ga Abu Ubaida kuma yayi wa Abu Ubaida mubaya kun san shi Abu Ubaida dawowa Madina fa da bai bace nan ya taba zuwa ya gaya sai sayyidina Umar da za a bude Palestine amma daga nan a ta'unu amwat da shi da Mu'az ibn Jabal da dai daga cikin sahabbai duka anan suka mutu Allah ya kare da azumi shi ta hatta mutanen da suke zagi sahabban nan ba su san su waye sahabban nan ina tabbatar da sun san su waye sahabban nan ba za su zagi su Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya sanya kokarin da suka yi wa addini a cikin mizanin kyawawan ayyukan su an Allah ta musa tibe zuwa za mu dan taba wasu daga cikin yakokin da aka yi wajen bude Farisa da Sham da Roma sannan kuma mun ciki sai mu cike tarihin sayyidina Abubakar sai mu shiga tarihin sayyidina Umar ma karata abubuwan da suka faru a lokacin sayyidina Umar abin da muka kada dai Allah ya ba mu ladan sa wannan bai tsire Allah ya yi mana wa salaamu alaikum wa rahmatullahi